Muna somawa da sunan Allah da salatin maiki tare da gaisuwa mabibiciyar tsarki da kamala ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ali wali ne a daidai wannan lokaci yake muku sallamar ta cikin wani sabon shirin
Babasuda,
wanda yan Hausa tsarin dauri suka yi masa take da
sarkin labari.
Shiri ne da bisa al'ada yake bibi al'amuran da suke ci muku tuwa ƙwarya domin yayi nuni da na gyara ko nemo maslaha ga wasunsu. A cikin ƙunshin shirin da muka lodo muku a wannan rana, za ku ji cewa
na yi shaye-shaye da yawa, na zo na same shi na ce da Allah ina so a gare mun aure, ni gaskiya a wannan lokaci ban ji daɗi ba.
Fatanmu kawai shi ne hukuma ta bi diddigi domin a kwatan mana haƙƙinmu na kashe wannan yaro da bai ji ba bai gani ba.
Zai saba irin littafin da ya yi imani da shi, zai rantse cewar abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa ba tare da wani ha'inci ko kuma jirkita batu ba.
Kamin ka ce mai gurgudu ya miƙe tsaye da gurgudu ya ƙara dawowa ya fita ya ƙara dawowa ya fita da gurgudu.
Do Allah ku dakace mu. Madalla. To sai dai kafin mu fara yi wa rahotannin da muka kunso muku dauki daidai, zan fara sada ku da jakadiyar Suda Allawiya Adam Usman domin ta karanto muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da ku masu sauraron namu kuka aiko mana a rubuce dangane da jigon rahotannin ranar Laraba, wanda ya kalli batun yadda wata bakar balarabiya a Sudan ta kai kanta ga wani tuzuru kuma ta ce allambur shi za ta aura.
Za mu fara da sakon Babangida Kumbotso, inda yake cewa ƙalubalenku ƴan matan Kano, ku riƙe samarinku da kyau gudun kar Baturiya ko Balarabiya su muku ƙwace. Wannan kuma sakon cewa ya tofa abin ya shigo gari, yau ka ji an ce Baturiya ta auri wannan, gobe ka ji an ce Balarabiya tana son wancan, to saura ba Indiya kuma. Sako daga Kamalu Wailari. Shi kuwa mutawakkil Abdullahi cewa yake Allah ya haɗa kowa da rabansa. Taɗijan daga Turai sai Sudan, to ƴan matan Hausawa sai ku yi hattara kuma a rage buri. Sako daga Abba Shu'aibu. Ita kuwa Nusaiba Usaini Gidan Gabas cewa take dama haka duniya take, Allah ya ba su zaman lafiya. To ƴan matan Kano, Allah ya kawo muku mazajen aure daga sauran ƙasashen waje. Sako daga Harsiya Kwaciri. Su kuwa sakon Aisha Adamu da na Bashir Haruna da na Muktar Umar, fatan alkhairi suka yi mana. Waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninsu ba mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla Alawiya. Yanzu kuma sai mu kai ziyara ɗakin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi domin mu ɗauki labarai amma a taƙaice.
Kwamishinan Ma'aikatar Kasuwanci da Masana'antu ta Jihar Kano Mahmud Muhammad Santsi ya buƙaci al'ummar jihar nan da su ci gaba da baiwa gwamnati goyon baya don inganta harkokin kasuwanci da samar da ayyukan raya ƙasa. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun jami'ar hulɗa da jama'a ta ma'aikatar Sa'adatu Suleiman ta rawaito cewa kwamishinan ya kuma bayyana cewar kare martabar jihar Kano a matsayinta na cibiyar kasuwanci haƙƙi ne da ya rataya akan kowane ɗan jihar Kano, ba wai gwamnatin kawai ba. Ya ƙara da cewa kyakkyawan fata ga gwamnatin zai taimaka wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasa, wanda suka haɗa da gina sabbin tituna, samar da ingantattun hanyoyi da kula da lafiya. A nan kuma shugaban kungiyar jami'an lafiya da ke nan jihar Kano Salmanu Adamu ya shawarci al'umma da su ƙara kulawa da muhallinsu domin kaucewa kamuwa da cutar lassa. Suleiman Adamu ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan kammala shirin wannan rayuwa na gidan rediyon Dala. Yana mai cewa kula da muhallin nasu yakan taimaka musu musamman ma wajen kaucewa kamuwa da cutar lassa da ake fama da ita a wannan lokaci. Ya kuma ce akan kamu da cutar lassa ne ta hanyar yawon bera da kuma karancin tsaftar muhalli da akan samu wasu mutanen suke yi. Wakilinmu Hassan Mahmud Ya'o ya rawaito cewa shugaban kungiyar jami'an lafiyar Salmanu Adamu ya kuma shawarci al'umma musamman ma mata ma'aurata da su kaucewa barin kwanukan abincinsu da kazanta. Asma Usadi daga sashin labarai.
To an gaishe ki. Jigon rahotannin namu na wannan rana zai dira ne, akan wasu matasa da ake zargin sun kashe wani matashi can a unguwar Shagaru Quarters a daren Litinin da ta gabata dubun su ta cika tup tup. Da fari dai an zargi cewa matasan sun shiga inda matashin yake kwana da zummar za su sata, daga bisani kuma suka kashe shi har lahira. Lamaran da yasa matasan yankin suka ga ba za su lamunta ba, suka kuma yi hoɓɓasa inda suka ringa sintirin neman waɗanda ake zargi, har kuma suka samu nasarar dakume wasu daga cikinsu, kamar yadda wasu daga cikin 'yan sintirin suka bayyana wa jakadan Suda Abubakar Sabo.
Yaro ne yaren kirki da aka kashe, ba mu da matsala da shi, babu wanda zai zo ya faɗi matsalarsa. Wannan abu ya zo ya faru da shi, sai muka ga me zai hana mu ma mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu samu mai dunguma. Ana zargin ga waɗanda ake tunani su suka aikata wannan danyen aiki. Muka shirye gangami a junanmu matasa da waɗanda yayyinmu da ƙannanmu, muka shirya muka tafi, muka je muka samu waɗannan yara. Allah ya bada iko aka kama wasu.
To dai dama irin wannan abun ba yau aka fara yi mana, dan a kwana-kwanan nan ma akwai wata tsohuwa da aka shiga gidansu aka aikata musu irin waɗannan abubuwan. Amma insha Allah daga wannan lokaci bi iznillahi ta'ala wannan abun za mu yi kokari mu ga mun kawo ƙarshen shi, ba ta ƙara faruwa ba. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da mu da jami'an 'yan sanda bari mu kawo ƙarshen wannan al'amarin a wannan yanki namu.
Shamsu Abdullahi dan uwa ne shakiki ga marigayin, wanda shi ma matashi ne da shiga cikin tawagar lalubo bata garin da ake zargin, ya ce abin yayi masa dadi, suna kuma roƙon mahukunta da su yi abin da ya dace akan jinin dan uwan nasu.
Alhamdulillah, gaskiya mun yi farin ciki sosai. Fatan mu kawai shine hukuma ta bi diddigi domin a kwatan mana haƙƙinmu na kashe wannan yaro da bai ji ba bai gani ba. Da ni aka yi dan bamu dawo unguwarmu ba sai wajen kusan karfe 2 da wani abu muka dawo.
Jakadan namu Abubakar Sabo ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda ya ce zai bincika, amma har muka kammala wannan shiri bai kira mu ba. Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu Mozambique, kuma Allah ya ji kanka ya kyautata makwanci. Kuma wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana, kuma za ku fara iya turo mana ra'ayoyinku a kansa tun daga yanzu ta kan lambar waya 0800-11-14-95. Muna dakonku, kuma kada ku manta za ku iya lalubar mu a shafinmu na intanet www.dalefmkano.com ko a Radio Garden, TuneIn, Live Online Radio, Streamer Radio, Live Online Radio, Live from Niger, African Radios. Haka kuma za ku iya kallon yar take wakana a tashar kai tsaye a shafinmu na YouTube, wato Dala FM Kano. Marabanmu, kafin ku ji labarin yadda wani magidanci ya tunkari sirkinsa bayan ya yi gama-gaman kayan gusar da hankali wai ya yi masa sabon aure, za mu yi zancen mata wayan an yi gaba a yi baya. Mai sauraro, a baya-bayan nan ne labarin wani matashi Isa da wata ba'amurkiya ya baza shafukan sada zumunta, inda wasu da dama ke tsokaci game da masoyan waɗanda suke ci gaba da tsinkafuransu. Masoyan dai sun fara duwa ne ta shafin sadarwa na Instagram a shekarar da ta gabata. Isa ya ce iyayensa sun amince ya auri masoyiyar tasa, kuma nan da watan Maris za a yi bikinsu inda za su wuce ƙasar Amurka. Ita ma masoyiyar tasa ta bayyana cewa wannan ne karanta na farko da ta ziyarci Afirka, kuma tana nuna jin daɗinta kan yadda jama'a suka tarbe ta. Janine dai ƙwararriyar mai girke-girke ce a wani shagon abinci na 'yan Afghanistan da ke California. Ta ce za ta koma ƙasar Amurka a watan Fabrairu kafin ta dawo gabanin bikinsu a watan Maris. To mai sauraro sai dai Isan na tsaka da shirin angancewar kuma su shilla American shi da masoyiyar tasa su tare a can sai ga wani rahoto da ya bulla wanda ya nuna cewa shugaban kasa America Donald Trump yayi wani yunkuri na ƙara yawan kasashen da Amurka za ta na 'yan kasar shiga cikin ta. Kasashen dai waɗanda suka kasance guda hudu duk daga yankin Afirka sun hada da Nigeria, Tanzania, Sudan da kuma Eritrea. Trump wanda ya bayyana hakan a wata hira da mujallar Wall Street Journal a lokacin taron koli kan tattalin arziki na duniya a Davos, Switzerland. Amma ko mai kamawa ne dai aka sa ran za a saki jerin sunayen kasashen waɗanda za a hana su biza Amurka. A watan Satumba shekarar 2017 ne dai shugaba Trump ya sanya takunkumin hana biza shiga Amurka ga kasashen Iran da Libya, Somalia, Syria da kuma Yemen. A shekarar 2018 ne kuma kotun kolin kasar ta amince da hukuncin. To mai sauraro abin jira da ji shine tunda Amurka na gab da saka wannan doka ko Isa dan ungwaffan shekara da zasu angwance da ma'amurkiyar shin zai iya tsallakawa? Lokaci ne dai kadai zai bada wannan amsa. To duka dai akan wannan rahoto na yunkurin na ƙara yawan kasashen da Amurka za ta hana shiga kasar tata ciki yadda Najeriya ya sa jakadan Suda Haruna Muhammad ya kasai jin ra'ayoyin al'umma wannan gari.
To matsayin ɗan Najeriya shine gaskiya hukuma ta yunkurin shiga wannan abu saboda akwai mazauna Najeriya waɗanda suke a America sannan kuma akwai 'yan American da suke zama a Najeriya.
To mu kuma mu ma kanmu za mu ce su ma 'yan America ba za su shigo mana ƙasa ba akan me?
Hakan ba adalci bane domin an riga an zama wani abu guda ɗaya. Bai kamata lokaci guda a zo a yi mana haka ba, an kai mana haka ba yi mana adalci ba.
Yanda ba sa so ba shiga kuma ba fa so su dan da mu suke karuwa.
To ai dama gwanayen zance tuni suka ce kowa dama ya bar gida gidan ko zai bash. To mai sauraro muna tsaka da katsan wannan shiri wani labari ya ishe mu inda baturiyar nan da za ta auri dan Najeriya wato Isa sun je kasuwar sabon gari domin yin siyayya akan auren su da za su yi. Nan ne fa jama'a gari suka yi cincirindo a kansu. Ko ya aka karke domin jin warwaran labarin ga jakadan Suda Abubakar Sabo da labarin.
Masoyan biyu Janan Chances yar asalin jihar California ta kasar Amurka da kuma abin kaunan nata Suleiman Isa dan garin Fanshekara dake nan jihar Kano. Isa Suleiman dan garin Fanshekara dake jihar Kano sun shiga kasuwar ta sabon gari ne da tsakar ranar Alhamis din nan da zummar yin sayayyar kayan auren nasu da ya taso. Sai dai abin ya cicira domin kuwa al'umma ne suka dandazo daga ko ina suna son su gansu siyo ta nan na yan gayu wato salfi. Amma duk da haka kasancewar ana ganin kamar bakon abu ne sai da sarkin kasuwa ya umarni da killace su a ofis ɗinsa don tsaba cikar da al'umma suka yi kamar yadda wani matashi mai suna Isa ya je sayayya kasuwar ya kuma ganewa idaninsa mu kuma ya labarta mana.
Wato abin da ya faru a nan kasuwar sabon gari Ibrot na zo siyayya na ji ana cewa ga wannan matar wadda za ta auri yaran nan ɗan Najeriya wadda ta zo daga Amerika sun zo siyayya ita da yaran. Abin al'ajabi, abin ban sha'awa, abin mamaki kankace me wannan an cika shagon da za su yi wannan siyayya. Wallahi ƙarshe dai sai sarkin kasuwa ne ya kira su zuwa ofis ɗinsa aka killace su sai zuwa aka kawo wannan kayan yari aka kawo nan ofis ɗin sarkin kasuwa nan suka yi siyayyar daga ƙarshe kuma aka hada su da jami'an tsaro har zuwa a daidai da sawun da za su hau su tafi.
Alhaji Nasir Hamada ɗaya ne daga cikin matasan 'yan kasuwar kuma shugaban matasan kasuwar ɓangaren 'yan magani ya shaida mana cewa shi ne mutum na farko da ya fara ganinsu har ma kuma suka yi hoton na selfie tare kafin a yi cintiran dan. Daga bisani kuma baturiyar ta yi masa kyautan wani zobe na azurfa kamar yadda ya nuna mana ya kuma bayyana da bakinsa.
wannan baiwar Allah ta zo ta sai kusan zobuna ma'ana azurfa wajen guda goma har ta kira ni ta ce min yanzu in zabi wanda raina yake yayi min wanda a ciki na zabi ka ganta a hannuna wanda wannan kusan in ce ni ne shaidar gani wanda ni ne na tsaya da su ya su biyu ni na uku a inda aka kammale su wanda kaga mutane sun taso suna son kowa ya gansu ma a dauki hoto
Suleiman Adam Indabo shine sakataren sarkin kasuwar ya tabbatar mana da cewa su ne suka killace su a office din kasuwar dan gudun samun matsala saboda tsabacin cirindan da mutane suka yi dan ganin waɗannan masoya
abun ban sha'awa gaskiya sun shigo siyan wedding ring ne na aure da shi da ita wannan butura da zai aura wallahi kan kace kwabo an cika kantin da za su sayi wannan zuban sai muka ga to ya kamata a ja su nan gefe guda ofishin sarki domin nan za su fara nutsuwa su sai zuban su cikin kwanciyar hankali to nan din mare kafin kace me an cika daga sama har ƙasa mutane ta koina sun zo suna so su gansu amma dai sun zo sun siya kuma mutane sun zo sun dauke hotuna da su sun gaggaisa da su kuma sun siya sun tafi lafiya
wato mutanen san ganin su suke ba wai wani abu za su yi musu
kike a mutane kawai san ganin su suke su dauke hoto da su ba wai wani abu kawai dai so suke su gansu su ga kuma buture
Abakar Sabo Baba Suda
to ai dama masu iya zance na cewa Allah ɗaya gari bambam a ranar Laraba ne dai gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa an samu ɓullar zazzabin lasa a jihar a cewar kwamishinan lafiya Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa yayin wani taron manema labarai da yayi kwamishinan ya ce akalla mutane 292 ne da ake zargin sun kamu da wannan cuta kuma ana kula da su kamar yadda ka'idojin kula da cutar suka bukata to sai dai kuma ana tsaka da wannan tashin hankali da firgici a jihar ta Kano sai wani rahoto ya bulla daga cibiyar kare yaduwar cutuka ta ƙasa inda ya bayyana cewar adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar kamuwa da zazzabin lasar a fadin ƙasar nan ya kai 21 inda 16 suka mutu a jihar Ondo 3 a nan Kano sai kuma ɗaiɗai a jihohin Edo da kuma Delta rahoton wanda hukumar ta fitar ya ce sauran jihohin da cutar ta bulla su ne Ebonyi da Taraba da Plateau da Bauchi da kuma Ogun hukumar dai ta tabbatar da cewa adadin waɗanda suka kamu daga farkon wannan wata na Janairu zuwa yanzu ya tashi daga 18 zuwa 64 yanzu aka dai ɗaruruwan mutane aka killace a cibiyoyin lafiya daban-daban a faɗin ƙasar nan da ke kula da waɗanda suka kamu da cutar ta lasa don kula da lafiyarsu tare da daƙile yaɗuwarta to wannan kenan idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun kawo maka labarin wata takaddama da ta nemi kaurewa tsakanin wasu 'yan sintirin bijilante da kuma 'yan kungiyar Zuda da ke unguwar Hausawa a yankin karamar hukumar Tarauni inda 'yan kungiyar ta bijilante suka zargi 'yan kungiyar ta Zuda suna bata musu suna da cewar masu shagunan da suke yi wa gadi na unguwar da su daina ba su naira 200 da suke ba sa matsayin kuɗin gadi domin ba aikin suke yi ba to sai dai a yanzu mai magana da yawun kungiyar Bello Lawan Ismail ya maganta akan lamarin inda ya ce su batun da ake cewar suna bata wa yan bujilance din suna ba fa gaskiya bane ha Salima ya ce ba su san da maganar ba a dezantawar da suka yi da jakadan Suda Hassan Mahmuda Yau
Ana Bello Lawan Ismail ni ne FRO na kungiyar Zuda Foundation wannan zance ne kawai na mutane mu ba mu san da shi ba sannan kuma aida ana biya mutane in sun gamsu ana musu aiki sai su biya kuɗi in ba su gamsu ba shikenan sai su rike kuɗin sa amma mu ma ba mu goyen bayan a daina biya mutanen nan a encouraging din su a ba su kuɗin su zo su yi mu su yi muku aiki ba mu goyen bayan cewar kar a biya wani kuɗi zance ne kawai mu ba mu san da shi ba sannan kuma mu ba mu burban mu a cikin wannan harka kai ba wanda ya zo ya tuntube mu gaskiya yanzu da aka zo aka tuntube
To Allah ya kyauta. Anan kuma gamayyar jami'an tsaro da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙarƙashin hukumar NDLEA a nan Kano ta kai wani sumame gidan kallo tare da kame mutane fiye da 30 da take zargin suna ta'ammali da mugayen ƙwayoyi. Shugaban gamayyar jami'an tsaron Ala'ado Kubau ya bayyana hakan ne bayan kammala su mamman a daren jiya Laraba Kubau ya kuma kara da cewa alamu na nuni da cewar matasa na neman mai da gidan kallo wani sansani na shaye-shaye wanda hakan ke takura waɗanda ba sa sha.
Dan watannin nan mun dukufa wajen yin kami a gidajen kallo saboda sun zama gurare ne da matasa suke taruwa suna shaye-shayen su ba tare da la'akari da waɗansu waɗanda kila ba mu'amalan su bane ba kallon kwalle yake kai su ko kuma kallon su fina-finai amma gurin ne tunda kaman ba kwaba kowa zai abin da ya ga dama masu siyarwa su shiga su siyar masu sha kuma su shiga suna sha.
Me da me kuka samu a inda kuka isa ba?
Mun samu tabar wiwi kuma tana da yawa bayan nan mun sami madaran su kudai da kuma rubber solution.
Ya kuma gargadi gidajen kallo wajen tabbatar da cewa ba a fa shiga da kayan mai.
Ga masu rike da waɗannan gurare ya zama wajibi su rika sa ido kuma suna kwaba don ka zo ka biya kuɗi don wata biyan bukata naka ba kuma zai zama maka wani lansi na kai abubuwan da ka ga dama ba tare da wani ya kuɓe ka ba. In har ba su san kwaba don tunanin su sami kasuwa to kaga kenan maimakon a ce suna nishadantar da samari abin ya zama kuma ana lalata su ne tunda akwai yaran da ba za su sha a gidansu ba ba za su sha a unguwannin su ba amma sun maida waɗannan gurare guri ne wanda yake abin da duk da ga dama za ka yi.
Jakadan Suda Abba Isa Muhammad ya zanta da wasu waɗanda ake zargin kuma sun bayyana damarsu tare da neman afuwar hukumar ta NDLEA.
In je Lale Sulima kallo to shine aka zo ga miya gale aka kama mu
su waye suka kama
NDLA
to ai ana zargin kamar kuna sai da taba ni ko sha
da mun siyar magana ta rubin Allah amma yanzu wallahi ban dena Allah nan annabi ina mai neman ayi mun abuwa kuma bijaye annabi Muhammad ni dai daga wannan ban kara ba
ba abin da aka kama da shi sai abin da nake sha yar mu da taba tabarta ta kare ni nayi kuskure ne a rashin sani
eh ni ma ina sha a ni ba na siyarwa wanda suke siyarwa duk ba su kama su ba to mu dai yanzu muna neman kuma da tayi wani adalci misalin doka saboda abin da ake zargin mu da shi ba mu ne muke yin wannan abun ba
to ya Allah ka raba mu da wannan gama-gama nan mu ya gun kwayoyi haula zuri'a amin da haka ne kuma za mu je ga labarin magidancin da ya shawo ta tayi masa yawa ya kuma tinkari sirkin sa wato mahaifin matar sa wai ya masa aure turkash domin jin karashin labarin ga tattauna da suka yi da jakadiyar Suda Fatima Awwal Usman ta cikin fannin mu na
kuskure na
guda ɗaya ne akwai lokacin da na taba zuwa na samu siliki na nayo shaye-shaye da yawa na zo na same shi na ce da Allah ina so a kare min aure ni gaskiya a wannan lokaci ban ji daɗi ba kuma a lokacin gaskiya wannan shaye-shaye ne ya sa ni wannan abun
ya zan yi na gyara
duka baya na zo ne da na sani da zai na same shi na bashi hakuri kuma ina fatan wannan abu da muke ina fatan mutane su yi min ada Allah ya sa mu daina
ba zan ƙara
kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri man saka labarin a shafinmu na Facebook wato Dala FM Kano har ma dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu wanda kuma a yanzu zan sada kura jakadan Suda Abdullahi Habibu Zawaciki domin ya karanto wasu daga cikinsu.
Abdullahi gare ka.
Wannan ai shi ne abun kunya buya a bayan sirkakka sako daga Umar Nuhu Dauda kai jama'a sirkakka kuma Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu sako daga Zangis M Abdullahi hakika babu abin da ke cikin shaye-shaye sai takeici Allah ya shirye zuri'armu sako daga Lawan Al-Amin Muhammad Gezawa ni dai a gani na daidai ta gaya masa bangale funsa ba sako daga Aminu Fatake Ringim zamu dakata da sakon Yusuf Tafida idda yake cewa kawai ayi masa tunda dai aure ne a dan haka wali gare ka
an gaishe ka Abdullahi kuma Allah ya kiyashe mu da malmalewar wannan zamani shin ko a wannan makon da wani labari jakadiyar Sudana Fisa Ahmad ta zo mana da shi ta cikin fannin mu na nishadantu.
Yara ne suke wasa ko ni gurgu irin na kafan nan
yaya da mugunta fitinan ne ana wasa da leda kunna mata wuta dasa mutane kawai ana nan aka samu saban da aka dasa mai kafa kamin ka ce mai gurgu ne ya mike tsaye da gurgu ya kara dawowa ya fita ya kara dawowa ya fita gurgu.
da fatan dai an dara kuma bai kwalla ba. To mai sauraro, ko da duba agogo tabbas lokacin da aka deba mana mu kawo wannan shiri ya kama jardanja. Hakan ya zama mana tilas mu disa aya a daidai wannan lokaci. A madadin shugabar du shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq laqabin Baby Nice. Sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi dan mutanen soran dinki. Hadi kuma da jigajigai ƴan biyar sarakan zazu. Abdul Basid Abdul Mumin shi ya Triniya da kai kawo wajen kammaluwar shirin. Ni kuma Aliyu Wali Ladani ne da na ja shirin kuma na gabatar da shi a wannan rana. Nake cewa na bar ku sumul.